sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman Yarce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 18 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba makanin labarai.
Ya Laraba, jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bandaga da ba sun ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samami na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da Mali. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin kasar ya karu zuwa 53. Jiya Laraba, 'yan majalisar dokokin kasar Pakistan suka amince da wata sabuwar dokar yaƙi da fyaɗe da za ta ba da damar yanke hukunci cikin gaggawa da hukunci mai tsanani da ya haɗa da amfani da sinadari wajen dandake masu fyaɗe.
Madalla, karin labarin kenan. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutum guda tare da yin awon gaba da mutane 69 a jihar Niger, Najeriya.
Mutum 69 suka ɗiba muna, sun kashe mutum ɗaya sannan sun halbi mutum biyu suna asibiti. Kawai sun zo ne suka zagaye gari suna ta halbe-halbe.
Za kuma ku ji cewa wasu da ake zargin 'yan aware ne daga ƙasar Kamaru masu fafutukan kafa ƙasar Amazonia sun kai hari a iyakar Najeriya da Kamaru. Sannan za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya yi magana akan wani rahoto na MSAS da ya ce sojoji sun yi kisan gilla. Muna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Algeria Abdul ta shirya za kuma ta gabatar. Amma kafin nan ga Muhammad Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba, jami'an jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan bindiga da ba sun ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samami na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da Mali. Magajin garin da ke kusa da ƙauyen Taliya a Tuwane Abitane ya ce maharan akan babura sun kai farmaki sansanin mayakan yankin da suke kare kansu kusa da ƙauyen Bakurat a yankin Tawa a ranar Talata da ta gabata. Abitani ya ce an fafata na sa'o'i da dama kafin jami'an tsaron Nijar su iso inda suka fatattaki maharan. Wani jami'in tsaro ya ce mutum ɗaya ne daga cikin mayakan masu kare kansu ya tsira. Waɗannan 'yan ta'adda ne waɗanda suka zo daga waje kuma akwai su da dama, in ji Abitani. Akwai waɗanda suka mutu a cikin 'yan ta'addan kuma an ƙone babura. Sai dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin na ranar Talata. Wata kungiyar yankin da ke da alaka da kungiyar IS ta kashe ɗaruruwan mutane a ƙauyuka da ke kusa da iyakar ƙasar Mali a wannan shekara. Gwamnatin ƙasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin ƙasar ya karu zuwa 53. Harin dai ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa kai wa jami'an tsaro a yammacin Afirka tun bayan ɓarkewar rikicin masu ikirarin jihadi shekaru 6 da suka wuce. Wata majiyar tsaro a ranar ta ce 'yan bindigar da ke tafiya a motar ɗaukan kaya da babura sun kai hari kan jami'an tsaron Inata na jandarma kusa da iyakar Mali kafin wayewar gari a ranar Lahadi, lamarin da ya haifar da tashin hankali. A ranar Litinin an ba da rahoton cewa mutane 32 aka kashe. Kakakin gwamnati Usaini Tambura ya faɗa jiya Laraba cewa mutane 53 aka kashe, jandarma 49 da kuma fararen hula 4. Jami'an gwamnatin ƙasar Kamaru na ƙarfafawa matasa gwiwa su shiga harkokin siyasa domin ba da gudunmuwarsu ga cigaban ƙasa. A cikin hirarsu da muryar Amurka yayin ziyarar shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha a ƙasar, Haruna Gambo, mataimakin darakta janar na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnati wanda kuma shi ne mataimakin shugaban ƙungiyar matasa na jam'iyya mai mulkin ƙasar, ya bayyana cewa sau da dama matasa na nisanta kansu da harkokin siyasa bisa hujjojin da ba su da tushe. Haruna Gambo, mataimakin darakta janar na babbar makarantar horas da ma'aikatan gwamnatin ƙasar Kamaru a hirarsu da Garba Awwal.
Matasa a yanzu suna da babban fili a jam'iyya saboda shi shugaban ƙasar ya fara ba ma matasa fili mai babban fili na cike cewa. E kuma bayan jam'iyyar ko a gwamnatin Cameroon in kun sa hankali za ku duba ku gane cewa matasa suna da fili.
Ba
kaman da ba akwai sanji. Akwai sanji kuma muna tsoron Allah muna tsammani za a ci gaba kan hakan. Kada matasa su ji tsoron shiga siyasa. Don ba wani abu ne mai wuya ba kuma ba wani abu ne mai ban tsoro ba.
Shugaban sashin Hausan ya yaba da irin kokarin da wannan matashi yake yi wajen kutsa kansa a cikin ayyukan siyasa da kuma ci gaban matasa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Abu biyu ya burge ne da shi. Na farko dai shi kamar da kashi ɗan siyasa ne kuma ba wajen siyasa ba, yana ɗaya daga cikin shugabannin matasan Kamaru baki diyanta musamman na harkar siyasa ta kuma jam'iyyar da ke mulki a nan Kamaru din. Sannan kuma yana jagoranta ɗaya daga cikin manyan makarantu na koyar da
mahorar da manyan ma'aikata
na gwamnati na nan Kamaru. In kan gashi matashi ne sosai kam, saboda haka wannan suna cikin irin mutanen da na zo na sadu da su. In ji shin mulkin Amurka da sashen Hausa me za su yi domin su bunƙasa musu saurare da bibiyar abubuwa da kuma taka rawa su kansu, domin muna son mu je ta bakuna su waɗannan matasa ɗin mu san nasu alƙawla me suke so su ji ko su gani a tashoshi irin namu na mulkin Amurka.
Nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu 'yan bindiga sun kashe mutum guda tare da yin awon gaba da mutane 69 a jihar Niger da ke Nigeria. Lamarin da ya faru a garin Zazzaga da ke yankin ƙaramar hukumar Muya ya matukar tare da hankalin mazauna yankin. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Wannan al'amari dai da ya faru a garin Zazzaga da ke yankin ƙaramar hukumar Muya ya yi matuƙar jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka sunansa ya ce maharan ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin na Zazzaga ne a cikin daren wayewar garin Laraban nan da ta gabata.
Mutum 69 suka ɗiba muna, sun kashe mutum ɗaya, sannan sun halbi mutum biyu suna asibiti. Kawai sun zo ne suka zagaye gari suna ta halbe-halbe, suka zo duk shagon da ke cikin kasuwa kai hatta shagon aski wallahi sun fasa. Sun zo da emptin buhuna sun ciccika sun kwashi kayayyaki da suka gama suka bi gida-gida suna kwashe mata da yara.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari. Sai dai kwamishinan 'yan sandan Monday Bala Curious ya ce ba su da tabbacin yawan mutanen da 'yan bindigar suka sace.
Sun shiga wajen wadan su vigilante suka yi mobilize dai a ƙarshe dai da a cikin an kashe mutum daya. Sannan unconfirmed report da ya ci aka doki aka doki mutane kamar 20 ko 30 haka. To yanzu ba mu riga mun tabbatar ba, but we have reinforcement to be in that place to see that that area is covered.
A halin da ake ciki dai mazauna yankin Shiroro a jihar Niger sun ce mayakan kungiyar Boko Haram sun fara kwace masu yara 'yan mata da ƙarfin tsiya da sunan wai sun aure su. In ji wasu daga cikin mazauna yankin.
Sukan zo har cikin wurin su zo su fara mutane bayan sun ce sun yi wa'azi, sannan su ɗebi mata da suke so ce sun aurar da su, kamar a Kurebe sun ɗebi mata wanda sun ce sun aure su. Sannan akwai wani ƙauye su ana cin rana su ma sun ɗebi mata da sabon gida duk cewa su sun aure su. Za su zo gaba da gaba su ce to 'yarka mun ɗauke suna wurinmu mun aure ta. To abubuwan haka suke ta faruwa yanzu haka.
Kaga yawancin 'yan ƙauyuka nan yanzu nan ba su da sukuni, ga noma sun yi amma cire amfanin gonan ya gagara. Yanzu gaskiya abin da muke kira shi ne gwamnatin tarayya dole ne ta zo da ƙarfi na soja ba ɗan kaɗan ba, saboda waɗannan mutane suna da mugayen kayan aiki kuma suna da yawan gaske.
Hukumomi a jihar Niger dai sun sha bayyana cewa mayakan na kungiyar ta Boko Haram sun mamaye garuruwa da dama a yankin na Shiroro da kuma Sarkin Fawa, amma kuma sun ce suna kokari wajen kawar da su daga wannan yanki. Mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
to madalla an gashe ka Mustafa Nasir Batsari to wasu da ake zargi ɗan aware ne dake kasar Kamaru masu fafutukar kafa kasar Amazonia sun kai hari a iyakan Najeriya da Kamaru inda karamar hukumar Takum ta jihar Taraba suka kashe sarkin da mutane sama da biyar wakilin murya Amerika Salisu Lado ya aika mana da rahoton
wannan harin da aka kai a wani yanki na karamar hukumar Takum a jihar Taraba wanda ake zargin cewar ɗan aware daga yankin Jamhuriyar Kamaru masu fafutukar kafa yankin Ambazonia daga Jamhuriyar ta Kamaru sune dai waɗanda suka kai wannan harin suka yi nasarar kashe sarki dake da sarauta a wannan yankin da ma kuma wasu mutane guda biyar ciki har da ma dan sarkin wanda ake zargin cewar sun yi kokari domin tafiya da shi shi kuwa ya musu turjiya nan take kuwa suka bude masa wuta ai ba kunci lahira Malam Murtala Muhammad dan wannan yankin ne wanda kuwa ya shaida mana yadda lamarin ya auku
bangaren wadin shugaban ward ne wanda shugaban ward a Takum local government Takum constituency to akwai sarki din sarkin tabbas sun kashe shi sarki halarta sun kashe shi kashin ma sun tafi da yaron sa guda daya domin yankin akwai ruwa wanda ya shafi kashin da ladan daga can wurin nasu so akwai da suka gudu ma sun yara sun fadi a wannan kogi din
su ma a nasu bangaren mahukuntan jihar Taraba musamman wanda suke da matafin iko a garmar hukumar Takum ko suna da masaniyar aukuwan wannan lamari tambayar kenan da nayi wa shugaban karamar hukumar wanda kuwa ya tabbatar min da aukuwan lamarin kamar haka
sunana honorable shiba waitikar gwamnati ta dauki mataki da sauri wanda security sojoji duk suka nufa wata gefe ta ne mun bi su zuwa a garin mangatan mun tabbatar da gawaki guda biyar na kasa
DSP Usman Abdullahi wanda ke zama mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar Taraba kuma ya yi mana karin bayani akan cewar lallai lamarin ya auku domin kuwa dakarun su na yan sandan suna bakin daga domin kawo karshen wannan matsalar da kuma tabbatar da yawan waɗanda suka riga suka rasu sakamakon wannan tarzomar
sun shigo wannan kauye da suke shiga rubun da Nigeria gudun su suka zo suka ataki kauyen suka so su tafi sarkin ne ga kai zai kashe shi a gurin suka shi ne ta mutane su guda ku
ita dai karamar hukumar Takum dake jihar Taraba karamar hukuma ce wadda ta dade tana fuskantar matsalar rashin tsaro a wannan yankin wadda kuwa ake ta kongaba kon baya tsakanin masu tada kayar baya da kuma masu madafin iko Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
madalla an gaishe ka Salisu Lado har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya
ya Laraba ƴan majalisar dokokin kasar Pakistan suka amince da wata sabuwar dokar yaki da fyaɗe da za ta bada damar yanke hukunci cikin gaggawa da hukunci mai tsanani da ya hada da amfani da sinadari wajen dandake masu fyaɗe dokar dai martani ne ga gorafa-gorafa da jama'a suka yi na karuwar fyaɗe da ake yi wa mata da ƙananan yara a kasar da kuma buƙatar neman kawo ƙarshen wannan aika-aikar za a buƙaci gwamnati ta kafa kotuna na musamman a duk faɗin Pakistan don hanzarta yanke hukunci ga waɗanda ake zargi da aikata fyaɗe da kuma yanke hukunci kan cin zarafi cikin gaggawa inda aka fito a cikin watanni hudu a ƙarƙashin dokar za a kuma ci gaba da yin rijistar masu aikata fyaɗe a duk faɗin ƙasar tare da taimakon hukumar kula da bayanai da rijista daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya Laraba cewa biyu daga cikin ma'aikatanta suna tsare sama da mako guda a hannun 'yan tawayen Houthi a ƙasar Yemen inda ta yi kira da a gaggauta sakin su kakakin Antonio Guterres ya faɗa wa 'yan jarida cewa babban sakataren ya damu matuƙa kan kamawa da tsare biyu daga cikin ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a sana'a da 'yan Houthi suka yi a farkon wannan watan na Nuwamba Stephanie Dujarric ya ce muna kira da a gaggauta sakin su an tsare ma'aikatan biyu maza daban a ranar 5 da 7 ga watan Nuwamba da yana aikin kare haƙƙin bil'adama ne sannan ɗayan kuma a UNESCO Dujarric ya ce ba gurfanar da su a gaban kotu ba haka kuma majalisar ɗinkin duniya bata samu wani bayani kan kama su ba
Amma Adanna a gaida Muhammad Hafiz Baballe to babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya a karon farko yayin magana akan rahoton committee da ya binciki abin da ya faru yayin zanga-zangar NSAS da ya ce sojoji sun yi kisan gilla wa masu zanga-zangar ga rahoton wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina.
I'm sure those of you in the media just must have seen that there's a report that was released.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Loke Irabo ke cewar ku ƴan jaridu da kuka ga wannan rahoto da aka ce an mika a ra'ayina rahoton ya bi ta hanyar da bata dace ba da kuma ke zagawa ta kafan sada zumunta wato social media rahoton nan ko na gaskiya ne ban sani ba amma dai abin da na sani shine mika rahoton ya kamata ai ga mahukunta kana sai a sa wani committee da zai fitar da farar takarda to kaga anan zan iya cewa wani abu kenan ba daidai bane ake mana wani gani-gani duba da yadda muke sadaukar da rayuwarmu domin tabbatar da cewa Najeriya ta zauna a matsayin kasa ɗaya dunkulalliya.
Territorial integrity of this nation is given tact.
To yanzu me zaka ce akan wannan rahoto da ke nuna cewa sojoji sun aikata kisan gilla ga masu zanga-zangar NSAS.
In the meantime, until I see the full extent of the report,
yanzu har sai na ga ainihin abin da rahoton ya kunsa sannan zan ce wani abu. Amma dai ina tabbatar maka cewa sojojin Najeriya masu da'a ne. Ka gane sojojin Najeriya ba ina magana akan 'yan sanda bane. Ina magana akan sojojin Najeriya. Ina jaddada maka sojoji fa nake nufi.
I'm not talking about the police, we're talking about the armed forces, with emphasis, armed forces.
Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Loke Irabo. Dr. Kabir Adamu masanin tsaro ne.
Shi babban hafsan sojan Najeriya ina gani ko da wannan jawabin mai yiwuwa kila labari bai zo gare shi ba na cewa wanda suka kaddamar da wannan committee na bincike cewa sun kai ma ainihin shi gwamnan jihar Lagos wanda shi ne ya nada su kuma shi ya ba su damar aikin da za su yi.
Shi ma tsohon hafsa a rundunar sojojin Najeriya Captain Sadiq Garba Shehu ga abin da yake cewa
abin da General Irabo ya faɗa gaskiya ne a ka'idance idan wata husuma ta tashi ƴan sanda ke fara zuwa idan kuma aka ga abun yafi karfin ƴan sanda gwamnati tana da dama ta ce sojoji su je wannan yana cikin tsarin mulki to su kuma soja in ya je an san cewa yadda yake shiga bayan da ɗan sanda yake zuwa bane kuma wani abu yana yiwuwa soja su je su kashe wannan wuta ba tare da an kashe kowa ba yana yiwuwa kuma su kashe wutan nan da an kashe kowa shi kuma kashe wannan yana zuwa a ka'idance ne na farko shi kanshi sojan yana da daman kare rayuwar shi to idan yaje aka tura shi wani aiki yaga cewa wani tarnaki yazo wanda zai shafi rayuwar shi ko zai shafi rayuwar abokin aikin shi yana da dama ya bude wutar nan yana yawa ya ji mutum ciwo yana yawa ya kashe shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
An gaishe ka Hassan Maina Kaina. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kamin toci 16:35 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanka mai ba
saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da nazarin hanyar rage mace-macen aure da ke barazana ga ci gaban al'umma yau kwararru da muka gayyata sun bayyana yadda ci gaba da ake samu a fannin kimiyya da fasaha ke taka rawar gani a kalubalen da ake fuskanta tsakanin ma'aurata kamar yadda Maryam Lemu ta bayyana.
Do your homework, ka san background na mutum, kai ma ka san naka background din, batun rights and obligations, duk abubuwan da ya kamata mutum kan ya sani. Sai hankali da addictions, don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media, mutane na ganin fitina a waya, ba su san yadda yake affecting din su ba. Suna ganin abin da zai iya bata masa aure daga pornography. Yawa, suna ganin pornography wallahi ba su san wannan abin da idan suke gani ba zai sa ba za su yi appreciating spouse din su ba. Ko na miji ne ko na mace kuma yanzu a cikin aure ne gida na muna dealing muna counseling the couples that are addicted to wannan abin pornography. Sun saba kallo sai su ce a ya aka yi mata na ba ta iya wannan ba sai su nemi wata a waje da za su yi. Ko ita matan da take kallo abin da bai kamata ba ta ce me yasa miji na bai wannan sai da irin mina bi da kaza sai issues na personal things da wani lokaci zaka ji kunya ba zaka iya faɗa ba kafin kai aure bayan kai aure ne zai zama muku batsala so ina za ku je ne ku nemi solution because kuma akwai sexual frustration a aure ba ta na complaining cewa mazajin kansu kawai suka sani sun gama abin da zasu yi sun yi suna sai su tashi ta tafi ko sai bacci sun bar su on feel sai ki that is causing another problem so these are all abubuwan da nake kokari in tabbata na yi covering din kada mutum ya shiga bai sani ba cewa gashi akwai solution fa akwai yadda zaka kare ka yanzu ma na samu letter daga wata da ta aika mun ta social media handle dina tace akwai wanda take son ta aure suna ta courtin yanzu 2 years yau yace yana son ta gobe ya yi fushi bai mata magana sati ɗaya sati biyu kuma me take ce mun da Allah wani addu'a zaki bani da zai sa ni ciye so ne na like eh ai wannan ba addu'a da zai solving wannan kawai shi kawai ki gode Allah ya gwada miki dukan wannan addu'a Allah ya zaba mana na kware na gari to Allah kuma na gwada miki time yana banza da ki bace shiga gidan shi ko ba by the time kuka yi aure zai karu kuma another kuskure da muke yi sai mu ga kaman bayan aure ne zamu gyara mutum ga mu ga mun hali kafin a shiga aure sai mu ga kaman bayan aure zamu shirya by the time mun tafi yara komai zai yi sauki ina wallahi zai doubling biye da abin da ma Allah ya gwada maka tun farko kana ce Allah gwada mu ya gwada maka ka ce oh no sai ka yi ignoring din shi soyayya yayi yawa ya rufe maka ido ku ce komai zai gyaru da soyayya nan nan ba haka yake ba to shi yasa ni na fito da cost din kuma yadda barista ya ce ya kamata mutane da yawa su fito da different abin da Allah ya ba su za su iya taimakon mutane da zai kare su daga irin shari da ke cikin aure idan baka san abin da kake yi ba wallahi hanyar takaici ne rashin kwanciyar hankali kuma problem din yaran mu na gani su ma za su je su take a cikin nasu auren su ma za su haifi yara da ba su ga example da ya kamata ba shi haka shi yasa generation din mu yana facing serious problem because ba batun kai da yaran ka bane ba batun kai da gidan ka bane batun whole civilization ne
na'am yana shafan nadi da za
su mai daban-daban duka
shine abin so shi yasa ni na fito da course din nan and I'm praying what some other su fito da shi yanzu muna kai kokari ana translating course dina daga turanci zuwa hausa so full day da rubuci da yarbanci and insha Allah za mu zo mu saki wannan as well so that wanda ba su ji turanci ba za su gane don batun problem na aure ya shafi mu duka kowa da kowa so shine dai dan gurgurdan da ni dai zan iya yi shine nake yi yanzu
yallah ya kara jagora ayyukan da kuka sa a gaba barista bari mu koma ga ka yanzu gashi malama Maryam ta yi bayani sosai abu ɗaya da ya ja hankali na sosai yadda za a san halayyar mutum tun kafin ya yi aure wanda aka san shi ko akwai wani abu mara kyau da aka san shi da shi da yake aikatawa a gidansu sai ka ga musamman ma iyaye a ɓangaren ƴaƴa maza sai a yi ta rurrufawa don kar wani ya sani kaman misalin da ta bayar wani ɗan luwaɗi ne wata ma ƴar maɗigo ce a gidansu an sani aka ce a mata aure ko za a abubuwan za su gyaru da dai sauransu wasu ma iyaye sun san wasu sun bata su yaran sun zama wani abu da bai kamata ba amma za a yi ta ɓuɓɓoyewa wai a rufa musu asiri domin in aka bayyana ba za a so a aure su ba menene ra'ayinka dangane da irin wannan ɗabi'a kuma menene mafita ko kuma wani shawara zaka ba wa iyaye waɗanda suke irin wannan abubuwa da ka iya zamanto matsala a zaman aure
a to da yawa ai mutane suna yin haka nan ba wai kaɗan ba ne mafi yawa haka shi yasa ya je yawa muka zama muna da karancin dattawa sai dai muna da yawan tsofaffi dattijo shi ne wanda yake zai fata gaskiya ko da gaskiyar nan ba ta daidai da shi ba dattijo shi ne zai fata gaskiya ko da gaskiyar nan za ta kai shi ga mutuwa ko da zai kai shi ga rasa wani abu da yake so to amma da yawa mutane ba su son su ga laifin nasu kuma yana nan ai a Qur'ani Allah ya daɗa magana cewa ƴaƴan mu da dukiyoyin mu suna iya zama mana sanadiyar masifa to kuma masifar ita ce muke gani saboda muna sanya so ga yara har fice fadin fitowa mu fata gaskiyar su idan an tambaye ka akan bayani na halayya to wajibi ne akan ka fito ka fata gaskiya akan wannan halayya da to amma nawa ne ce yin wannan da yawa akwai wannan karanci din kuma shi yasa nace da yawa zaki ga tsofaffi mutane ne ba wai da tije ba mun
muna da karancin dattawa musamman a Najeriya a kuma arewa kuma yana da muhimmanci kamar irin wannan kwasa-kwasai wanda yake ta rubuta sama da guda 70 Allah ya saka mata da alheri abin ayi murna ne duk kungiyoyin addini daban-daban su shigo su sa hannu akan wannan muna yawan gina masallatai amma babu yawan gina aure yawan masallatai da muke ginawa to mu kokari mu gina kwatankwacin irin waɗannan a kusan ko ina wuri wanda yake kamar institution ne wanda yake za a rika marriage council a kusan ko ina ya zama muna da irin wannan kai mu jagoran masallatai waɗanda suka gaba wajen karatu da kuma tarbiya da sauransu akwai irin su kusan ko ina da ina shi ya kamata su fara ja gaba su fara kafa cibiyoyi waɗanda suke na gyara mu'amala aure da neman aure da matsalar aure saboda al'umma mu yanda take yanzu to wajibi nauyi ne akan mu ne nauyin wannan gibi da ke akwai na babu sannan mu cike shi mu gyara al'umma mu tsaftace su mu tsaftace dangantaka ta miji da mata mu tsaftace ta dangantaka ta wajen neman aure mu tsaftace dangantaka tsakanin aure na ahlul kitab da aka ce akwai abubuwa da yawa wanda yake nauyi ne ga akan mu al'umma ba ai nauyi ne na ce hukuma ta zo ta yi ba kuma kamar yanda wannan baiwa Allah kai kokari wannan a fatin karfin gwiwa mutane daban-daban su fito su kare yin irin wannan a kare bai mafan ba ce Hausa da Fulatanci misali akwai irin nufawa ne bare-bare ne ibira ne a'a idala ne duk yaro ruta to ai kokari ayi wannan ai kokari a fito da wannan gishikin idan aka tsaftace aure aka gyara aure to addinin mu zai gyaru a tarbiyyar jama'a mu da al'amuran mu zai gyaru zaman da kiwon mu za ta gyaru kuma za mu ga albarka da ke tattare da aure din ai aure ba wai kawai abu ne na injin ne kawai na duka zakulo yaya kawai ba a'a ba haka ba wuri ne wanda yake ake kyankaso al'umma ake kyankaso tarbiyya ake kyankaso halayya ake kuma gina gaba shekara da shekaru da suna tahowa generation bayan generation duka sun jini ne akan irin foundation ko dandamali wanda muka yi musu a yau saboda haka muna da nauyi sosai-sosai na yi murna da jin waɗannan kwata-kwatai da littattafai a fito a yi taron kaddamarwa na ƙasa a watsa su ko'ina a kuma ci gaba masallatai da makarantu su ma su ci gaba da watsawa a rika shirya tarurruka ana ilmantar da iyaye tukunna a ilmantar da iyaye don da yawa iyayen suna da jahilcin ma ba na aure din a ilmantar da su nauyinsu akan ƴaƴansu nauyinsu na gina tarbiyya nauyinsu na faɗin gaskiya idan an zo nauyinsu na bincika su ba da shawara akan su wane ne irin waɗanda ya kamata ƴaƴansu su aura menene na makasudin aure yaya tarbiyya take yaya biyayya take me ya haƙi in namiji ne yaron ka sai kokarin nuna mashi babban nauyin da ke tattare da shi a matsayin shi na madugu na wannan dangantaka da za ta so ta aure in mace ce kai kokarin gaya mata duk waɗannan abubuwa su ne aka watsa shi yasa muke ganin abin da ba mu so saboda haka yana da muhimmanci mu yi kokari mu al'umma mu tashi tsaye mu gina wannan abu mu gyara wannan abu mu ne za mu gyara mu kanmu dan mu ne wanda muka ja halin da abubuwan suka lalace yanzu saboda haka dole mu ne za mu tashi mu sa tsaya mu share duk wani datti wanda yake tattare da al'amuran halayyar mu mu gyara domin yau ta yi mana kyau domin mu haihu zuri'a mai kyau gobe domin duniya gaba ɗaya ta rika farko a gare mu wajen nuna tarbiyya wajen nuna aqida wajen nuna halayya wajen nuna biyayya ga wanda ya halicce mu gaba ɗaya
To kafin mu sallama da bakin namu za mu ji tasirin zaunawa da ƙwararru domin koyan abin da ya shafi aure da zaman gida kafin daura aure muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara Kogo Faskari da kuma malama Maryam Lemo sai kuma wakiliyar tamu Halima Abdurra'uf da ta jagoranci wannan tattaunawa da Jumbe Hamza daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune
to madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takeice
Ya Laraba jami'an jamhuriyar Niger sun ce wasu yan bindiga da ba son ko su wane ne ba sun kashe akalla mutane 25 a kudu maso yammacin kasar a wani samami na baya-bayan nan da suka kai kan iyakar kasar da Mali Magajin garin da ke kusa da kauyen Taliya a Tuwane Abitane ya ce maharan akan babura sun kai farmaki sansanin mayakan yankin da suke kare kansu kusa da kauyen Bakurat a yankin Tawa a ranar Talata da ta gabata. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta faɗa jiya Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin da masu ikirarin jihadi suka kai kan jami'an tsaron jandarma arewacin kasar ya karu zuwa 53. Harin dai ya kasance yana ɗaya daga cikin mafi muni da aka taɓa kai wa jami'an tsaro a yammacin Afirka tun bayan barkewar rikicin masu ikirarin jihadi shekaru 6 da suka wuce
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya tsaya na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza, wanda ya bada umarni, da injiniyan mu yau, ne ce taku Kinta Suleiman Yaro, da na shirya da kuma gabatar. Sai ke muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.